Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 masu saurara mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdi ce tare da Aisha Mu'azu daga nan Benin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin ya kamata a taimaka mu ƙananan yara da har-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. Muna da rahoto kan zanga-zanga ko kuma Masabar 'yan shiya a jihar Bauchi da kuma bude gasar wasannin 'yan makarantun da aka fara a Ilori. Kamar yadda muka saba, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattaunawa yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahama da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House jiya Litini cewa, "Muna magana da mutane daban-daban masu yawa a kan batun, duk da haka a ce akwai buƙatar mu tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo daga Bahamas suna da takardun da suka kamata." Masu ayyukan ceto a Bahama na ci gaba da famar neman gawawwakin mutane da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaciyar guguwar na Dorian ta yi, a yayin da 'yan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu. Jiya Litini, 'yan sanda sun ce adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu 45 ne. To amma suna kyautata zaton adadin mace-macen zai ci gaba da karuwa ganin ana dada gano gawarwaki. A yau Talata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin komawa kan teburin tattaunawa da Amurka. Wannan shine karo na 10 Koriya ta Arewa ke gwajin makamai tun farkon watan Mayu, lokacin da Koriya ta koma harba makamai masu linzami 2 bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara ɗaya da rabi. Gwajin na nuna yiwuwar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da matsawa Amurka lamba, duk da yake ta nuna alamun komawa tattaunawar da ta cije tun watan Fabrairu. Da yammacin jiya Litini, wani babban jami'in diflomasiyyar Koriya ta Arewa ya ce Koriya tana son zama gaba da gaba da Amurka a ƙarshen watan nan. Sai dai babu tabbacin wani wannan gwaji da ta yi zai kawo tsaiko ga tattaunawar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a baya cewa ba shi da matsala ga gwajin makamai masu cin gajeren zango da Koriya ta yi a baya, amma bai ce komai ba ga gwaje-gwajen da ta yi a baya-bayan nan. A karo na 2, Majalisar Dokokin Birtaniya ta yi watsi da shirin Firaminista Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saɓa wa'adin ficewar Birtaniya daga Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaɓen gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarinsa na shirin ficewar ko Brexit. Gabanin babban taron shugabannin kungiyar ta tarayyar Turai EU, bayan kuri'ar ta bijirewa da aka kada jiya Litini, Johnson ya aiwatar da shirin nan nasa na da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokoki na tsawon makonni 5, har sai sarauniyar Ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnatin za ta aiwatar a shekara mai zuwa. Watsi da batun gudanar da wannan sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniya Elizabeth ta Ingila ta bayar da goyon bayanta ga ƙudurin dokar hana Johnson aiwatar da shirinsa na Brexit ba sharadi wato ficewa daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwar ba. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Donald Trump ya tace yawan bakin haure da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 a watan Agusta, sannan tace wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da kasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ka'ida ba. Mukaddashin kwamishinan hukumar kwastan da ke kare kan iyakokin Amurka, Mark Morgan jiya Litinin, ya ce yawan bakin haure da aka kama ko kuma aka kore su suka koma kan iyakar Amurka da Mexico kimanin mutane 44,000 ne a watan Agusta. Ya ce wannan adadin ya gaza na watan Yuli da kashi 22, sannan ya gaza na watan Mayu da kashi 56.
To madalla gaida Aisha Mu'azzu da karanto labarai. Barin bude taskar hotunan namu a jihar Bauchin, Najeriya, inda kungiyar Asia ta gudanar da ashura duk da umarnin da rundunar tsaro ta bayar na haramta yin haka. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Yan Shi'an sun fito domin kaddamar da muzaharan da safe, amma jami'an tsaro suka toshe su, suka kuma tarwatsa su ta yin amfani da harba hayaki mai sa hawaye. Bayan da kura ta lafa ne, sun tuntubi shugabannin yan Shi'an bangaren maza da mata da a garin Azare. Ga abin da suke gaya mini a wayar tarho.
Sunana Ibrahim Garba, kuma ni ne kamar komandan harsa na shiyar katakun gaba daya. Haka da yake daman IG ya yi magana, kuma shi watakila ya dauka cewa to abin da muke wani abu ne da ya saba, amma mu abin da muka dauka cewa shi ne addini muke yi, sai zaman to kuma ba na mu addinin mu. Tunda daman kasar ma, dokar kasar ma ta ba mu yanci, kowa yanci addini. Ko da ku ce misali rana mutum ya ce zai bauta wa, to yana da dama. To amma kuma abun mamaki sai ga su sun fito suka kuma bude wuta wasu guraren kuma suka harba tiya gas. Mata na shine su fahimci abin da muke addini, kuma ba mu da ranar dainawa.
Sunana Khadija Abdullahi ne Azare. Ni matsayina shine muna nan mu ma muna jagorantar ƴan uwanmu ƴan uwa mata. Abin da zan bayyana ga akan abin da ya faru da mu a rana ta a dalle, gaskiya gwamnati bata mana adalci ba. Dalili kuwa kowa a Najeriyan nan an yadda kowa yayi addininsa, constitution ta yadda akan kowa yayi kokari ya bayyana addininsa, ba a ce a takura wa kowa ba. Amma ba mu san me dalilin da yasa za ta takura mana ba. To shine kuma sai kasance su masu ke suka zo yanzu haka nan, ita gwamnatin Buhari take kokari ta kashe mu akan wai don mun yi koyi da jikan manzon Allah. Ba mu sani ba, ko manzon Allah ne bai ya so, ba mu sani ba.
A nata bangaren, hukumar yan sanda a jihar Bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a DSP Kamal Datti ya ce yan Shi'an suna sane da cewa an hana su gudanar da muzaharan, amma suka haƙe ƙasa suka yi. Sabili da haka dole ne a tarwatsa su.
Abin da ya faru ne a yau shi ne, tun kafin rana yau din ma, sakamakon labari da muka samu cewa suna shirin fitowa domin wannan yawon muzahara, kuma ba ƙoƙarin mu na ganin cewa zaman lafiya da ake a garin Bauchi ya tabbata ba tare da an samu matsala ba. Mun yi ƙoƙari mun sami shugabannin na gargajiya da yan ƙasa, to mun kira shugabannin su gaya musu cewa kan su fito su yi wannan abu, kuma su haka don kuma sun kira su kuma su gargaɗi ko su fito su yi, amma su ke kasa taɓa yi gargaɗi sai da suka fito. Ita da yan sanda ta yi amfani da jami'anta wajen wato tarwatsa wa'innan ƴan ƙungiya da suka fito.
Suna ce ma kun yi amfani da hayaki mai sa hawaye, sannan ma wasunsu daga ciki ma sun mutu kama a Azare kenan, wasu ma sun ji rauni.
Ya ba mu da rahoton mutuwa daga ko'ina, Abdulha
Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida na musamman, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fidda rahoto yau da ke nuni da cewa jami'an tsaron Najeriya suna tsare da ƙananan yara da dama bisa zargin cewa suna da alaƙa da kungiyar Boko Haram. A cikin hirarsa da sashen Hausa, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Bindawa a majalisar dokokin jihar Katsina Umaru Aliyu ya bayyana cewa al'amarin yana da sosa rai da kuma buƙatar karatun ta natsu.
Wannan al'amari na wa'annan yara da suka shiga cikin wannan hali babban abinda za a fara tasan ma shine fadakarwa. Kamar yanzu yanda muke wannan maganar, da yawa mutane ba su san wasu suna cikin irin wannan halin ba, amma idan aka samu kamar da kafofin watsa labarai akai fadakarwa, aka nuna hanyoyin yanda ya cancanci cewa mutanen nan suna, yaran nan suna cikin wani hali, to daga nan kuma hukuma tana iya shigowa da hanyoyin da za a bi a fahimci cewar lalle wa'annan yara ko sun kai mizanin su yi laifi a hukunta su ko ba su kai mizanin a yi laifi ba. Wanda ba su kai mizanin a hukunta su ba da laifin da suka yi, to ana iya kai su abinda ake cema wurin rehabilitation, inda za a iya abubuwan da aka cusa musu ra'ayi a cikin yan kwakwalwarsu a gyara tunaninsu ya zama na daidai da al'ummar da take mai zaman lafiya, kuma yanda al'amari zai rika tafiya su zama mutane da suke sahihan mutanen da za a yi hurɗa da su. Hukuma nan tana da abin da za ta yi rawar gani sosai a ciki, amma babban abin da ya kamata tushe shi ne a sanar da al'umma cewar ga halin da wa'annan suke ciki. Sannan magana human rights kuma mutane da yawa suna da rashin fahimtar abubuwan da human rights suke raina. Wani lokaci kuma su kuma human rights din suna wuce abubuwan da aka sani a kasashe irin namu.
So da dama kasashen mu akan maida komai na siyasa. Wo misali idan kana gwamnati, duk wani abin da ake yi da kyar kaga mutum yana cikin gwamnati yana bayanin ma abin da yake faruwa ainihi na zahiri.
Ayi tunani cewar in ana cewa siyasa na yanzu mun yi nisa, amma dai bamu kai matsayi ko mataki ko kusa na kasashen da suke hada kansu da mu ake yin wannan kaman abin da ake ce ma comparison tsakanin mu da su.
Lafiya Ubangiji ma kai nake, lafiya Ubangiji ma kai nake.
Haka yake dan majalisar mai wakiltar mazaɓar Bindawa a majalisar dokokin jihar Katsina kenan Umaru Aliyu. To batun da zamu so mu ji ra'ayinku kenan zuwa anjima, sai ku ci gaba da shakatawa da wannan fefe da ke bisa NG.
Bibiya wa mai nisa har ta riski babu, umai na so a waƙar nan ce wa fada ɗauko, umai na sarrafa Allah ce da ni iko, batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, karka shafa roƙo na ziljala na azbi, ba nisansa ta tace du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musdafa habibi. Shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da jirgi. Lafiya Ubangiji ma kai nake wa bege, tattaro dukan girma du dada wa ƙarshe, arzikin Banu Adam mai sufa a washe, shugaban na farkon nan zamanin kasashe, dole ne ya burge kaya wuce wa kushe, firgitar gumaka ne korama a fashe, shi ya sauka rayayye duniya a rushe, banguri in tsara bar arzikin halittu, kau dabara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, dan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 6 55.
To madalla ga mai bayani na farko daga Kaduna, wake bisa laya Kaduna.
Anti Grace, barka da yammaci.
Barka ka dai, an wani lafiya?
Lafiya, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, kamar rediyon ka na kunne.
Anya kuwa, sai dai daga na'ura.
Yawa to yanzu to madalla, to mai ke tafa da kai, ya kake ganin wannan lamarin? Ya kake gani za a taimaka ma waɗannan yara?
Na'am?
Ya kake gani za a taimaka ma yaran?
Eh, daman abin da ya kamata kenan. Kin ga yara dai ana tunanin su, ana magana su ne manyan gobe. Duk kokarin da za a ya kamata kaman abin da ya danganci su kansu ƴan majalisu, da yanzu kin ga ma inda a ce kaman ƴan majalisun mu da sanatocin mu suna da dabara, kaman ƴan maramu na Najeriya. Kaga irin makarantun da ya kamata rika budewa suna daukar yara, ana suna samun malamai dududu a wata, ba za ka kace kuɗin da ya kai naira 1,500 ba ko 250. To inda za ka yi wannan harkar tashi ka gama ayyukanka ko kuma ka gama tenuwarka, wallahi idan ka taimaki yara har duniya ta rike, ba mutane ba za su manta da kai ba. Amma su sun fi son su rika boyewa, suna ba ƴan siyasa inda suke ba bai shafi ma a rika taimaka musu ba. Da haka ya kamata a ce ƴan siyasan mu su rika kasance suna kulawa da yara, domin yaran nan ba su ne gobe. Yara in ba sa cin abinci mai kyau, ba sa kwana a guri mai kyau, ba sa samun abubuwan da ya kamata, to shine ake samun matsaloli. Kashe ne muku fata har kai Anti Grace a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo,
to madalla Alhaji Musa Garo, mun gode kwarai da gaske. To wake bisa layi na gaba, layin shi ya tsinke. Wake bisa layi, kamar yadda muka faɗa, kuna kuma ya sake garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a kan wannan, yayin da kuke neman layi domin bayyana ra'ayoyin naku. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wace bisa layi?
Abdulbaki Lagan, Ondo.
To Ondo, kai ya kake ganin lamarin?
Ni gani na dai abin da ya kamata a kawai a tsaya kan gaskiya. Gaskiya za a tsayawa kawai. Gaskiya ce aka ci tsayawa, ake sagoce.
Eh, to yi ƙarin bayani, muna
ka gane
abin da muke magana kai ai.
Ina fara radio yana gabana, aka fara magana. Yara suna ƴan bakwai sun tsare su, aka ce ai ko.
Haka.
An tsare yara, ana fara tsammanin ƴan Boko Haram.
To.
Ai, an san koya suke, ba a zuwa wurin masu ta'asa, shi a kama wanda ba a masu ta'asa ba, ai, duk sharri ne kawai na son zuciya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske.
Allah ya mana maganin abun.
To madalla, mun gode. Wake bisa layi. To daga cikin waɗanda suke aiko mana da sakonni ta hanyar Facebook, Abdul Aziz Kawu yana cewa, Nasida Ado yana cewa, ni dai a nawa ra'ayin shine ina son a ga kowa an kimanta, an yi abin da ya kamata, ana taimaka ma mutane domin ganin cewon waɗannan yara sun zama manyan gobe.
Hello?
Daga Bauchi, wake bisa layi.
Daga Bauchi, Daniel Adamu ne, bi sallah daga Rafin Jimba ta Fabalewa.
To me ke ra'ayinka?
Ra'ayi na dai akan abubuwan da ke faruwa game da yara, ya kamata gaskiya a duba abin da ya kamata akai mai kyau, don waɗanda iyayensu Boko Haram sun karkashe su, kuma ya zama da damuwa, sun zama kara a zube, ya kamata a yi musu abin da ya kamata mai kyau a bisa kansu.
To madalla, har yanzu kuma muna Bauchi, wake bisa layi a Bauchi.
Malama Grace, barka da aiki.
Barka ka dai, wake bisa layi.
Sunana Ayuba Garba Imam, daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To kafin Madaki, me ke tafa da kai, ya kai kake ganin za a iya taimaka ma yara?
Yawwa, to yanda za a taimaka musu, har ga Allah ba wai gwamnati ba ne kawai, yana da kyau masu hannu da shuni su ma su shigo hannu a su taimaka ma wannan yara, da kuma 'yan kasuwa har da kamfanoni, kar a bar ma gwamnati ita kadanta ta taimaka ma wannan yara. Daga karshe kuma ina muku fata alkhairi, akwai wani mai sauraron ku Alhaji Garba Baba Walin Madaki ya ce a miƙa muku gaisuwa yana tare da ku. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam.
To madalla, mun gode mallam Ayuba. Yanzu kuma muna jihar Katsina, wake bisa layi.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da kokari, barka da wannan lokaci.
Barka ka dai. Ya kake?
Alhamdulillahi, mai magana Alhaji Lawal Karofi da kenan tsanga makarar hukumar Danja a nan jihar Katsina a Najeriya.
To
kuma naji maulu'i da aka kawo na maganar waɗannan yara. Wanda ake cewa ainihin ana zargin yan Boko Haram ne kuma ga su suna hannun gwamnati. To kin ga watan wannan abun dubawa ne. Abu ne wanda yake ya kamata gaskiya a tsaya a yi takanzan a kan shi. Dan musamman za ka ga ƙananun yara irin wannan wanda suke da buƙata a ce yanzu suna daidai da tsaya su yi karatu kuma su samu tarbiyya mai kyau suna gaban iyayensu kuma sai kasance aka ce ga suna cikin wani hali. To ya kamata gaskiya gwamnati tsakani da Allah da sauran masu ruwa da zaki to gaskiya su tsaya a tsayin daka a himmatu gaskiya a tausaya ma wannan yara don su samu kyakkyawar tarbiyya. Din ba mamaki nan gaba daga cikinsu a zai akwai wanda za su iya riƙe ƙasar nan tamu ta Najeriya. Kuma aka ce tun yanzu kuma sun gurɓata, kin ga gaskiya an kauce hanya kenan. Kuma muna fatan Allah shirye mana zara'a, Allah shirye mu gaba. Ina gode yake gidan Amerika, Amerika
a nan. Yawa, to mun gode. Salisu Ibrahim wanda ya rubuto daga shafinmu na Facebook ya ce a ɗauki nauyin karatunsu da kuma kula da lafiyarsu. To bari mu tafi jihar Niger, wake bisa layi a Niger.
Sunana Usman, director daga Ushishi, jihar Niger.
To kai ko me kake gani ya kamata a yi domin taimaka ma irin waɗannan yara?
Gaskiya abin da muke ciki a Najeriya, mu yanzu ba ma magana waɗanda da ke hannu ba ma tukun kina ji hajiya. Ko gidan yari Najeriya za ka je yanzu za ka cimma yara ne mafi ƙarancin shekaru a cikin gidan yari, wani ma laifin da ya bai taka kara ya karya ba. Kuma bai san ranar da zai bar gidan yarin nan ba, ba a kai shi kotu ba, balle ma ya san yau yaushe zai bar gidan yari.
To ina shawara?
To shawara dai shine gwamnati wallahi ta kula, ire-iren wa'innan yaran su ne manyan gobe. Kuma mu muna fatan alheri a kowane lokaci ga wannan gwamnati. Muna tunanin ita ne za ta sa kai a cikin harkokin matasa a Najeriya. Amma abin da ya ƙara taɓarɓarewa ba mu san me ke faruwa ba.
To mun gode. To bari mu karasa a jihar Adamawa. Adamawa ke bisa layi.
Joshua ne.
Ina ra'ayinka game da
wa shawara? Ni abin da nake so shugaban kasa ya duba yanayin wannan abu kamar yadda aka ce a kimanta bisa ga yanayin laifin yaro da babba. To in aka kawo su kuma a yi musu tarbiyya yadda za a iya sa su ko a makaranta a yi musu rehabilitation kamar yadda wancan din ya faɗa. Manyoyin sun kuma sai a yi musu nasiha ba, amma in an ci gaba da dinga kashe-kashe nan abu zai dinga ci gaba kuma ba zai taɓa tsaya ba.
To madalla, mun gode. Haruna Dahiru Gitel da ya aiko mana da sako a Facebook ya ce ra'ayina a gina makarantu na marayu a ba da karatu kyauta da kuma ba su sana'o'i sai abinci mai nagarta zai taimaka musu. To mun gode. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A yau ne Talata, aka ci gaba da fafata a nahiyar Afirka a tankaɗe da rairaya na matakin farko na neman shiga wasannin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da za su wakana shekara ta 2022 a ƙasar Qatar idan Allahu ya kai mu. Kuma wasannin da aka ci gaba a yau Ethiopia da Lesotho dama sun yi banza da banza a wasansu na farko. Ƙasar Somalia da tawa Zimbabwe ɗaya da nema a wasan da suka yi na matakin farko Eritrea da Namibia aka tashi 1-2 a ƙarƙashin nasarar Namibia. Ƙasar Burundi da Tanzania aka yi 1-1, Djibouti da Eswatini aka tashi 2-1 a ƙarƙashin nasarar Djibouti. Botswana da Malawi banza da banza suka yi Angola ta make Gambia a gida da ci 1-0. Sai Liberia da tawa Saleo 3-1. Ƙasar Mauritius ta sha kashi hannun Mozambique 1-0 yayin da Sao Tome e Principe, Guinea-Bissau ta musu 1-0. Afirka ta Kudu da Guinea Equatorial
Equatorial akai daidai, sai Comoros da Togo akai daidai, kasar Chad da Sudan, Sudan ce ta nasara 3-1, kasar Seychelles ta shaka shi hannun Rwanda da 3-0. Gabanin wasannin na ranar Talata na yau na neman cancantar shiga wasannin na duniya na kwallon kafa zagaye na biyu, kasar Ethiopia ta riga da ta samu nasar kai ga mataki na gaba, wannan ko a wasan da suka yi daya da daya. Ita ma kasar Tanzania ta yi nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci 3-0 bayan kungiyoyin a makon da ya gabata sun yi 1-1. Liberia bayan ta yi nasara 1-1 a can baya, kungiyoyin guda biyu sun tashi 3-1 a karkashin nasarar Liberia din. Kasar Equatorial Guinea ita ma ta kai ga mataki na gaba bayan da tar make Sudan ta kudu da ci 1-0. Wannan tankade da rereya za a ci gaba da yinsa a watan Maris na shekara 2020 da kuma Oktoba shekara 2021, har da ya zuwa wannan lokaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF bata heddo ranar da za ta hedda rukunna na tankade da rereyar na wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika na neman shiga kofin duniya na shekara 2022 da zai wakana kasar Qatar. Duka dai bayanin na wasannin kwallon kafa, Alex Morgan mai cin kwallo yar kasar Amurka ta yi kakkausar suka wa Cristiano Ronaldo da ta zargi ya bada kudade sosai domin a janye maganar nan da ake zargin sa ta yin fyaɗe. Yar wasar ta kasar Amurka ta nuna cewa za ta ci gaba da fafataka ganin ta yi Allah wadde da dukkan ƴan wasan da ke da irin wannan mugunyar dabi'a ta kaima mata farmaki da niyayyen fyaɗe da su. Ƴan wasan guda biyu Cristiano Ronaldo da Alex Morgan za su haɗu idan Allah ya kai mu a ranar 23 ga watan Satumba din nan a babban bikin tantance ɗan wasa namiji da kuma ƴar wasa mace mafi ƙwazo a shekarar da gabata a fadin duniya. Masu lura da sha'anin harkokin wasanni na cewa mutanen guda biyu, Alex Morgan da Cristiano Ronaldo, ba a san ko ya za su kalli juna ba a lokacin haɗuwar su a wannan ranar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida na birnin Kwanne, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa ta tattauna yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahama da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Yau Talata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin komawa kan teburin tattaunawa da Amurka. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Firayim Minista Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saɓawa wa'adin ficewar Burtaniya daga Turai ba. Sai kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce yawan bakin haure da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 a watan Agusta. Sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ka'ida ba.
To a gaishe ki jama'a masu saurare, nan kuma zamu da sa'aya sai gobe da safe da mai komai mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da demokradiya da Madina Dauda ke gabatarwa. Kafin mu yi sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziya ta musamman ga tsohuwar abokiyar aikin mu Halima Jimrau domin rasuwar mahaifiyarta. Allah ya ji kanta ya gafarta mata ya kuma kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, har ma ku ci gaba da bayyana ra'ayi akan wannan maudu'i da muka gabatar yau. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julia Gresham da ta haɗa shiri da Bada Umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Dan Crofton Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.